الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمفدي كوانا موتا كما أمفدي موضوع دزاء تتونا أكيد shine wani yanki na aya ta 7 daga cikin surati Ibrahim alaihi salatu wassalam, wani yanki na farkon aya, wa in sa'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Da Allah su malan da suka shine wannan maudu'i ba su kare ke san ayan bane tafa'ulan, saboda fatan shukran ya biyo baya na da asami wala in kafartum inna azabi la shadid. Saboda haka ni ma a cikin abinda na ɗan tattaro zan bayani, ni ma na kasata zuwa ga inda sun tabbatar da ni a kan godiyan Allah. Na ɗan yi bayani ɗan taƙaitacce ne, bai wuce na ta'arifi ba, na wata gaba daga cikin gabobin wala in kafartum inna azabi la shadid. Kamar yadda na bayani, wannan aya aya ce ta 7 daga cikin suratul Ibrahim alayhi salatu wassalam, kuma da za mu koma aya ta 5 a wannan sura. Yadda da bayanin zai fita, Allah madaukakin sarki na cewa wala kafarna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur. Allah madaukakin sarki ya hakika mu aiki annabi Musa alayhi salatu wassalam zuwa ga bani Isra'ila, kuma mun bashi ayoyin mu mu'jizozi wanda suke nuna gaskiyan sakon da aka aika su da shi, kuma mun umarce shi da ya kira mutane zuwa ga imani dan ya fitar da su daga duhu zuwa hasken shari'a, ya kuma tunatar da su ni'imomin Allah da azabar Allah wanda suke faruwa a cikin kwanakin Allah. Sannan Allah madaukakin sarki ya hakika a cikin wannan tunatar da mutane ni'imomin Allah da azabobin Allah wanda suke faruwa a yau da gobe a cikin rayuwar ɗan adam, a cikin kwanan nakin da Allah madaukakin sarki ya tsara ɗan adam ke gudanar da rayuwarsa a ciki. Hakika akwai dalilai wanda suke abin lura da dukkan mai haƙuri wurin da'a ga Allah da kuma nisantan abin da Allah madaukakin sarki ya hana shi, da kuma haƙuri akan ƙaddarorin da Allah madaukakin sarki ke ƙaddara ma bayi, sannan kuma mai tsayuwa wurin gode ma Allah da haƙoƙinsa, ya gode ma ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi, azabobin kuma ya ƙoƙarin nisantansu, shi ma godiya ne na Allah. Allah madaukakin sarki ya ce, wa idh qala musa li qaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum idh anjaakum min aali fir'auna yasuumunakum suu al-'adhab wa yudhibbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azhim. Allah madaukakin sarki ya ce, ka tuna musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kisan annabi Musa alaihi salatu wassalam, lokacin da yake cewa bani Isra'ila, ya ku bani Isra'ila, ku tuna ni'imomin Allah da Allah madaukakin sarki ya muku daga ciki, a tsiratar da ku daga Fir'auna da sauran rundunansa, suna tantana muku mugunyan azaba. Daga cikin azaban, wa yudhibbuna abna'akum, suna yanka ƴaƴayenku maza, saboda kada a samu wani daga cikinsu wanda zai zo ya maye gurbin Fir'auna ya daje mulkinsa da abin da ya mallaka, suna kuma barin ƴaƴayenku mata a rayuwa ƙasƙantattu wulaƙantattu. Hakika a cikin wannan abin da aka jarabe ku da shi akwai jarabawa mai girma, kuma tseratar da ku da aka yi daga shi Fir'aunan hakika jarabawa ce babba da Allah madaukakin sarki ya muku. Nan ana yanka ku, ana karkashe ku, ka yi ɗanka kana ji kana gani kana so, amma a kama shi a yanka. In mace ce kuma ta wulaƙanta, hakika wannan jarabawa ce mummuna, kuma dama Allah ya alƙawarin zai jarraba ɗan adam da mummuna da kyakkyawa, na bulukun bisharri wal khairi fitna. Allah ya ce, hakika wannan jarabawa ne mai girma gare ku. To daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce, idh a'adana rabbukum fa in shakartum la azidannakum, kuma har wa yau Ubangijinku ya sanar ya bayyana cewa la in shakartum la azidannakum, hakika idan kuka gode ma waɗannan ni'imomi da na yi muku daga cikin neman mu akwai tsaratar da ku daga kisa da bautar da ku da azabtar da ku da cutar da ku la azidannaku lallai tabbas kan tsara muku ni'imomi na in tsara ta muku su da kuma yalwata muku su wala in kafartum idan ku kuma kuka musu waɗannan ni'imomin to inna azabi la shadid Allah ya ce lallai azabata tana da tsanani Allah ka tsare ni zama shari ɗaya daga cikin malaman na luka kuma mufassiri mu'tazili da ya zo fassara wannan aya ya fitar da wani bayani akan wato tashrifin wa in ta'azzana rabbukum yace Allah madaukakin sarki ya yi amfani da sigan ta fa'ala wanda a cikin shi yake nuna wato sanannun wuce ba da wani ma'ana na daban wanda ya sabon banda azzana da ta'azzana romanci tsakanin azzana da ta'azzana ubangijinku ma'anar ta'azzana shine ubangijinku ya sanarwa mai ƙarfi tabbatacce wanda ba shakka babu kokwanto a cikinsa cewa lallai idan kuka gode ma Allah to kuma Allah ya alƙawarin zai ƙara muku ni'imominsa idan kuma kuka butulce to azabata tana da tsanani Allah ya sauke mu muka lura da wannan aya wanda ita ce maudu'in ko wani gaba daga cikin ta ne maudu'in tana kunshe da kaman abubuwa guda biyu na farko ash-shukr na biyu kuma al-kufr kowanne kuma akwai sakamako da zai biyo baya akwai sharadi ne da kuma abinda sharadin zai haifar idan kun gode to za ku samu ƙari idan kun butulce to azabata tana da tsanani kenan Allah madaukakin sarki zai magutu da azaba Allah ya tsare ni to menene ma'anar godiya me ake nufi da godiya kalmar godiya malaman lugha sun ce ta samu asali ne daga harfa guda uku shin kafin ra'u wanda take nuna as-sana'u 'ala al-insani bi ma'rufin wa lisahu wanda ake nufi da shukr shine yabon mutum sakamakon wani abu mai kyau wanda ya maka kai ne shi ka ambace shi da alheri kamar kyawawan kalamai a kansa wasu malamai sun ce abinda ake nufi da shukr shine ar-ridha bil yasir yadda da ɗan kaɗan ya sa ma ake ce ma goki shakur idan ya kasance yana samun yana cin abinci ɗan kaɗan kuma ya kiba ya bulbul wannan fassara ne na lugha istilahi kuma malamai su ce abinda ake nufi da shukr shine kullu ma huwa jaza'un lin ni'mati 'urfan duk wani abu wanda za ka yi don saka ma wata ni'ima da aka yi maka kowane irin nau'in abu da za ka yi sawa'un da baki ne ko da aiki ne don ka gode ma wata ni'ima da aka maka to sunan shi ash-shukr ko da kuwa wannan abun aiki ne ko nuni ne ko nuni ke lokacin da aka maka wani abu mai kyau sai wani nuni wanda a urfin mutane sun san cewa wannan nunin yana nufin kaya ba ne ko ka gode to sunan wannan abun ash-shukr wasu malamai su ce kamar Imam al-Mannawi yana cewa shukr shukran yana cewa godiya tana biyu ne akwai shukr bil lisan akwai godiya ta harshe shine mutum ya yabo ga wanda ya mai ni'ima sannan kuma akwai yabo akwai kuma shukr na gaɓoɓi wato mutum ya sakanka wata ni'ima da aka yi mashi da ayyukansa wanda gaɓoɓinsa suke aiwatarwa Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yana cewa الشكر ظهور أكبر نعمة الله على لسان عبده وليا شيني أجي نئمر الله تنا بينا نئمر دا الله يمو متن تنا بينا أشكين هرشا مباوا الله يمك وتنئي ما كفدي إتشي شكر ثناء واعترافا إن يتاشي فدي أو يتاشي فدي حتى نمو فدي إذن نيبو يقوم بينا وعد سنروا ta fuskacin yabo da godiya a kan wannan abin da aka yi mashi sannan wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan sannan kuma cikin zuciyar shi ya rika halarto da wannan ni'imar da aka yi mashi da kuma rika santa yana son wanda ya mashi ni'ima sannan gabobin su kuma wa ala jarawa shi in jiyadan wa ta'ata gabobin su kuma su nuna godiyan su ga wannan ni'ima kuma su yi biyayya wannan shine fasaran da shi Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yayi akan ma'anar shukr to kuma shi Ibn al-Qayyim din da har wa yau da ta taro waɗansu ayoyi masu ɗimbin yawa waɗanda suka kunshi kalmar shukur kuma ya yi bayanin fa’idojinsu da irin wato abinda waɗannan ayoyi suke shirarwa zuwa gare shi da wannan kalma take shirarwa zuwa gare shi godiya cikin ayoyi misali yana cewa Allah maɗaukakin sarki ya gwama godiya da imani a cikin aya guda kuma ya bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai ma mutane azaba ba matuƙar suna da imani kuma suna gode ma Allah. Allah maɗaukakin sarki ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum. Abin da zai sa Allah ya muku azaba matuƙar kun gode masa kuma kun yi imani. Sai haɗa su su biyu ga imani da godiyar Allah. Ashe tunda ka gwaye ni da wuya kuma a sami mai imani kuma bai godewa. Da wuya a samu mutumin da yake mai imani cikin imani ne amma kuma butuli ne. Kun ga alaƙa su alaƙa ce ta ƙudda ƙudda tunda Allah maɗaukin sarki an bace cikin wannan aya a wuri guda har ma yana cewa ba abin da zai sami muku azaba matuƙar kun yi imani. Ai idan kuka ba da abin da Allah maɗaukin sarki ya umarce ku da shi shine godiya da kuma imani to ba abin da Allah maɗaukin sarki zai sami muku azaba. Sannan Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa shi godiya ko masu godiya su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya keɓe su da baiwarsa alkhairinsa daga cikin bayi. Sauran mutane wanda Allah yake musu ni'ima amma ba sa godewa suka zama butulu wannan mutanen ba sa cikin bayin Allah da Allah ya ni'imta. Ko ba sa cikin bayin Allah waɗanda suka lura cewa Allah ya musu ni'ima kuma suke gode mata. Allah maɗaukakin sarki yana cewa وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فعلى شيء أليس الله بأعلم بالشاكرين حتى متجسد متاني وسو سبتن وسو دومن سو ودن دا حتى فتنا ودن دا ستا يفتنا حدد الشيء ودن دا ستا فتنا دا صبو دا سنا دا إيمان سنا سوران الله ستا نونا سنا شاء ودن سوني وانجا الله زي في تاسع كم الله يباس شريعة يباس جيدي سوزك تفيا أسان كفرك إنسان ليري كما سوني وانا دا الله يكي سو أدوني أكما يكي سو الله يرى زي سادة سو برحمة سي الله ما دو كنت كيسي أليس الله بأعلم بالشاكر ها تو سي الله ما دو كنت كيسي بيسم ما سو بوليا باني وانا سكت سنسنسي ما سوانا نئمة أي تلون سوني سما الله ما دو كنت كيسي سو كما سوني وانا دو كنت كيسي وادا بيوان سكت على الناس. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ya kasa mutane zuwa gida biyu ko dai ka zama butuli ne ko kuma ka zama mai godiyan Allah ɗayan biyun nan suka kasance a ciki. Allah maɗaukakin sarki yana hushi da butulci da kuma butulu yana kuma son masu godiya da ita kanta godiyan. Allah maɗaukakin sarki ya ce inna hadaynahu sabila لا تعالى الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنا ما قلنا لي أكم مسلم الله ما دوت سيكيسي إما شاكرا وإما كفورا متعنى دين بيوني فوضي زمام يقول ديا فوكما يزمام قتل الله ربا مدى قتل شي يسمي مسلم سقول ديا. Irin inda Allah maɗaukakin sarki ya fada ko yake gwama mutunci da godiya a cikin Alƙur'ani yana da yawa ƙwarai wurare ne masu yawa domin kafirci ko mutunci shi ne tushen imani. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawarin tsari da daɗi da dukkan mai godiya duk wanda yake gode ma wata ni'ima da aka yi mashi Allah ya yi alƙawarin tsari da daɗi irin tsarin da baya da ƙarewa. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa isa zana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Wannan alƙawari ne na Allah cewa duk wanda ya gode mashi zai ci gaba da samun karuwa da ci gaba har kullum ba dai baya ba kamar yadda zamu ji insha Allah ta'ala daga cikin zuciyar salafuna salih rahmatullahi alaihi haka nan Allah madaukakin sarki ya sanya kyakkyawan sakamako da kyakkyawan matsayi a duniya da lahira ga masu godiyan shi Allah yana cewa sanajid ash-shakirin yana cewa wa sayajidillahu ash-shakirin to sannan Allah zai saka kama masu godiya sai Allah madaukakin sarki ma ya bayyana cewa gayan halittar mutum manufa na halittar dan adam da umurtan sa ibada gaba daya ba wani abu ne illa dan ya gode ma Allah Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun Allah ne ya halice ku daga cikin cikunan iyayenku ba ku san komai ba an haife ka ba ku san inda kake ba ku san kanka ba ko hannunka ba ku san bakinka ba nono ma sai an dora ka a kashi sannan zaka sha wa ja'ala lakum as-sam'a sannan yayi muku baiwa na ji wal absara da gani wal af'idata da tunani da zuciya wanda zaku gane abu mai kyau da mara kyau duk Allah ya muku waɗannan abubuwan ne la'allakum tashkuruna halitta ka kakam a shi dama Allah ya halice mu ne don godiya gare shi sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa waɗanda suke bauta mashi kawai su ne masu godiyarsa wanda ko ba sa gode ma Allah ba sa cikin masu bautan Allah Allah madaukakin sarki yana cewa washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku bauta ko ku gode ma Allah in dai da gaske Allah kuke bautawa shi kadai kuke bautawa to ku gode mashi kuwa Allah madaukakin sarki ya yabi mutanen da suke godiya gare shi kuma ya bayyana yan kadan ne kuma daga cikin su annabawan Allah sune su kuma a cikin masu godiyan Allah misali Allah madaukakin sarki yana cewa zurriyyata man hamala ma'nuhin innahu kana 'abdan shakura zuriya ce wadanda wanda muka tsara ta annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ku zuriyan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Nuhu fa mai godiyan Allah ne ku ba Allah ya samu dace kamar yadda ya yi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cewa mai yawan godiyan Allah ne Allah yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi haqiqan ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم يسال لي عن النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام يا كسن ببن ابن كوي ببن ابن كوي اكومي كوان ايرن ان فني نا رايوا ده نا اديني ان ابراهيم ابن كوي قانتا لله مي يوان تاع عليه ده الله حنيف يا كسن برن بوتن دوك وانا ابو وان با الله با wannan ne kuma nan mushriki da mushriki ne bashi ne tauhidi ne kuma Allah ya ce shakiran li al'umi ne yawan godiyan Allah ne sai sama istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya zabe shi ya shirye da shi fifi ta shi dora sa ta kake wanda yake ni kake kun ga Allah madaukakin sarki ya ambata wannan sufofi da tawawa na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da karshe sai ya cike da cewa annabi Ibrahim mai yawan godiyan Allah ne shakiran li an'umi sai ya zama kaman gayar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam na waɗannan ibadodin da Allah madaukakin sarki ya ambata kana ummatan abin koyi ne shi qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen duka waɗannan abubuwan manufarsu shine dan ya zama mai shakiran li an'umi ya tsaye ne da waɗannan ibadodin dan ya zama mai godiya da imomin Allah da Allah madaukakin sarki ya yi masa Allah ya sa mu dace sannan Allah madaukakin sarki ya kira annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya wadatu da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na imomi a siyaki ayoyin da ya roki Allah rabbi arini anzur ilaika ya ubangiji ka nuna min kai saboda jin daɗin zancen Allah yanayin ya ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba zai yiwu kanshi ba sai ce ya Musa inni safaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin ya Musa ni ne na zabe ka na fifita ka sauran mutane da sako na kai da kai annabi sannan wabi kalami kuma ne magana baki da baki ne da kai wanda wasu daga cikin annabawan ba su samu wannan ba sai dai biwa su da Jibril alayhi salatu wassalam ka gode ma wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka rike ta dangan ka zama cikin masu godiya ga Allah akan wannan ni'ima hakanan Allah madaukakin sarki ya yi wasiya ga ɗan adam mutum lokacin da ya girma hankali ya zo mashi bayan Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya zama mashi kai hada shi da kuma wasinal insanu bi walidayhi hamalat ummuhu wa hanan ala wahnin wa tusaluhu fi amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir Allah ya ce to bayan tauhidi abinda zaka yi kawai shine ka gode mun ka gode mu iyayenka shi kaji tauhidin cikin godiyan Allah yake Allah ya samu dace to malamai sun ce akwai wadansu ka'idoji wanda godiya yake tsayuwa akan su dole sai ka cika wadannan ka'idojin sannan zaka zama mai godiya duk lokacin da baka yi waɗannan ka'idoji guda biyar ba to kai baka zama mai godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba waɗannan ni'imomi guda waɗannan ka'idoji guda biyar shine kuzu'u shakirin lil mashkur ka kankantar da kanka kai mai godiya ga wanda zaka godewa Allah dan ba wayanka bane ba dabaranka bane ba kuma isa kai Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ba ba kuma ka cancance ta bane inma hiya taqabbulan halalani daga Allah da jinkan Allah Allah ya ga dama ya maka ka Allah ya ga dama da ce ka mutum bai halice ka dabba ba ya baka hankali da yayi ka maras hankali ba yayi ka musulmi da yayi ka bane ba yayi ka ahlus sunna da yayi ka dan bid'a ba duk waɗannan ni'imomi ne wanda babu wani abu wanda kai ma Allah Allah madaukakin sarki ya maka su haka ne to kaskantar da kanka ga Allah da ya maka waɗannan ni'ima ka nuna mai godiyarka da jin daɗinka da farin cikinka da ni'imta ka da waɗannan ni'imomi wajibi ne gare ka sannan ka zama mai godiya ga Allah sannan kuma hubbal lahu ku zama kana son shi Allah da ya maka wannan ni'ima to duk ko in kana son Allah to ko zaka bi umarnin Allah daga cikin umarnin Allah Allah ya ce abin da ya same ka na ni'ima to kai ka gode mashi sannan wa'tirafuhu bi ni'matihi sannan ka rika fadin ni'imar da Allah ya maka wa amma bi ni'matihi ka fa hadith sannan ka hudu wa sana'u alayhi biha ka rika yaban Allah da wannan ni'imar da ya maka Allah ya yi min kaza Allah na gode maka Allah ka yi min kaza ka yi min kaza sannan nabi yaro Allah ya ta'amilaha bima yakrah kada ka kuskura kai amfani da wannan ni'imar da Allah ya maka cikin abin da Allah bayar shi Allah ya maka wadata kada ka kuskura Allah ya ni'imta ka da wadata kai amfani da wannan wadatan wurin saban Allah Allah ya baka wani ilimi ne ko na duniya ko na addini kada ka kuskura kai amfani da wannan ilimin ko wannan baiwar da Allah ya maka cikin abin da yake saban Allah to kuma kamar yadda muka bayani baya shi godiyan Allah nau'i uku ne akwai tasawurin ni'ima zuciya ka rika cina ni'ima ka rika jin cewa ka zannan fa Allah ya mun ni'ima ne yanzu wani fa bai ka zannan yanzu wani fa wannan da nake da shi yanzu shi ne da shi yanzu wannan daman da muka samu na zuwa masallacin nan wani bai samu ba ni'ima ce daman da muka samu na yin sallan magariba ni'ima ce wani bai samu ba daman da muka zauna cikin ɗakin Allah muna karanto ayoyin Allah da hadisan manzo Allah su sallama muna da rasulunsu da kanin mu ni'ima ce ni'ima ce wanda take da halala masu dindin yawa alkhairi ne yawa da hadisan manzo ma qaumun tayyibin ta min buyutillahi can ko wanda yake bayani akan halalan irin wannan zama ni'ima ce farka ji a cikin zuciyar ka cewa wannan ni'ima ne sannan wa shukru bil lisan sannan kuma farka fada da bakinka cewa Allah ya maka ni'ima wato ka rika yaban shi Allah da ya maka ni'iman da ni'imta ka da waɗannan alkhairai da kake da su da sanin duk inda ka zo ba gaba da bayan ka ni'imomi ne ba su da iyaka yanzu ba muna cikin damina ba wasu suna neman ruwan masu ganshi ba su samu ba wasu kuma kwanaki cewa aka yi an musu ruwan da ake masa a cikin shekara biyar aka yi musu a rana ɗaya kaga ruwa ne aiko kuma kowa ya kowace damina in ruwa ya yawa kuma ya yi abin nan ya zan bai wuce iyaka ba mutane suka ji daɗi to su wannan ni'ima ruwan da ya zo ni'ima ya zama musu ba ni'ima ba ruwan shekara biyar a rana guda ka riƙa jin wannan a cikin zuciyarka kuma da baki sannan kuma ka saka wannan ni'ima da Allah madaukin sarki yayi maka da gabobinka ma'ana ka yi abinda Allah madaukin sarki yake so wanda zai nuna ka gode ma ni'imar sa Allah madaukin sarki ya sa'il malu ala dauda shukra ya ku iyalan daud alayhi salatu wassalam ku yi aiki irin aikin da duk wanda ya gani ya san godiya kuke ma Allah da ni'imomin da ya muku Allah ya muku godiya da yawa Allah ya samu dace to sannan akwai ayoyi da yawa a Al-Qur'ani wanda suka zo ko dai da ma'anan kalmar shukr din ita kanta ko kuma da kalmar alhamdu misali wanda duk kusan ma'anan su ɗaya ne ma'anan su mutaqarib ne ma'anan su na kama da juna ayoyin Al-Qur'ani masu yawa sun zo da kuma wato istidlali daban-daban wanda su ayoyin suke yi misali akwai ayoyin da suka zo da lafazin godiyan Allah a cikin Al-Qur'ani kamar misalin inda Allah madaukin sarki ke cewa walam ma ja'a Musa ni qatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk mun karanta shi dazu ya Musa inni safaituka 'ala an-nasi bi kalami wa bi ridaati inni safaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin akwai ayoyin da suke nuna wato abinda Allah madaukin sarki yawa mutane na ni'ima na addini da ibadodi yana son a bi wannan umurnin da hannun shine godiyan Allah saboda lokaci ina ganin ba sai mun karanta waɗannan ayoyin ba sannan akwai ayoyin da suka zo suna sukanta Allah madaukakin sarki da shi kanshi ya sukanta sukan godiya ina cewa ni munafiki ne fi darki al-ashal min an-nar wa lan tajid lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum ulai ka ma'al mu'minin وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما فيما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما بعدين da zai Allah ya muku azaba in kun yi imani kun gode masa Allah madaukin sarki shi da kansa ya kasance shakira wato yana yaban masu bauta mashi su gode mashi Allah na yaban su yana sanya musu albarka sannan akwai ayoyin da suka zo suna bayanin godiya ta matsayin ɗaya ne daga cikin ayyuka kyawawa wanda Allah ya alƙawarin kyakkyawan matsayi ga wanda suke yin sa misali wa Muhammadun lillahi rasulun kan kalat min qablihi rusul afa imma ta'qutilan qalbtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'a Allah yace wa sayajidillahu ash-shakirin ayoyin suna da yawa da kuma irin abin da ayoyin suke karantarwa suna da yawa bari mu takaitu da waɗannan mu shiga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kawo wadansu daga ciki daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin Suhayb ar-Rumi Allah ya fara mu shi dana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ajaban li amri al-mu'min al-amru al-mu'min yana da ban sha'awa yana da ban kai inna amrahu kulluhu khair shi al-amru al-mu'min ko me yasa da shi alheri ne a wurin sa musiba za ta same shi zama alheri ni'imar ta same shi zama alheri ba wanda ke da wannan sai mu'min وليس ذلك لاحد الا للمؤمن فامي wannan sai mummuni komai shi alheri ne gare shi Allah ta sanar mai cewa asabatu sarra ashkara idan abun farin ciki da jin dadi ya same shi sai ya gode ma Allah kuma Allah ya alƙawarin la in shakartum la zidannakum in kuka gode ni ko zan kara muku wa in asabatu darra shabara idan kuma cuta ta same shi ko abin da ba ya so ya same shi sai ya hakuri kuma Allah madaukakin sarki ya ce inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab in Allah ya tashi ba masu hakuri ladan su baya kirgawa kan sai yake ya zuba musu kana sai lalau saboda haka da alheri da sirri fi a wurin mummuni duk alheri ne gare shi duka nasara ne ga mummuni Mu'adh ibn Jabal Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarana kama hannuna sai ya ce ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka yace ya Mu'adh wallahi ina son ka wallahi inni la uhibbuka wallahi ina son ka dini kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi kafin ya gaya mai abin da yake so ya gaya mai kalmomi ne wanda za su dauki hankalin shi ya dumauce ya gigice ya saurari menene zai ji gaba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaya ya gama gaya mai cewa yana kaunar shi har ma da rantsuwa Allah wallahi ina son ka sai ce usika ya Mu'adh لا تدعن في دبر كل صلاة أن أقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بايما أن الله أعظم رنسي من الله ينعطنش شيء كأني مكة وسلية حركة قسكرة كي صلى حدما وكشي يا الله كشي مكين أكام أم بشنك دغولي مكة لكي شاهم بوتي بريكا كي صلى بك فتوانا mata wannan zikirin bayan gama sallah ta ba. Wannan yana nuna mana muhimmancin mu godiyan Allah, ambaton ka ya Allah, da godiya gare ka da kuma kyakkyawan bauta gare ka. Jabir Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man uqiya aqan tawajada falyajzi, duk wanda aka yi mashi wani kyauta ya karɓi kyautan a hannunsa to shi ma ya saka wanda ya yi wannan kyautan gare shi. Allah ya yi falyati bihi, idan kuma ka samu abin da zaka yi zaka kyautar da shi ka saka mashi ba to ka yarda shi ka fadi wannan abin da aka yi maka gode. Man asana bihi faqad shakara, duk wanda ya yabi wata kyauta da aka mai bai da abin da zai saka sai ba wannan ya gode maka kyautar da aka mai. Man katamahu faqad shakara, wanda ko ya boye ya yi gutsuri. Haka nan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito wani hadisi wanda malaman hadisi sun ce hadisin Hasan ne, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ranar tashin kiyama Ubangiji zai ce ya kai dan adam na dauke ka akan abun hawa raƙumi da doki, na baka iyali sai aure, na sanya maka kana tsawa kana komowa kana jin daɗi kana jagorantan duk wanda ka kasashin ka, sai na godiyar naka gare ni kai da za ka ga sakamakon. Daga cikin asarori ko da malamai suka yi game da godiyar Allah, Ibn Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa da yana cewa inna ni'mata mawsulatin bi shukr, ni'ima tana sadan tana jona ne da godiya, wa shukr ya ta'allaqu bil mazid, shi kuma godiya yana tare ne da kari, ni'ima tana rataye ne tana jona ne da godiya, shi kuma godiya yana jona ne da kai. Duk lokacin da ka samu ni'ima to kai godiya, in kuma kai godiya to zai me zai karu, kuma suna gwame ne da juna ba su rabuwa. Saboda haka lan yanqati al-mazid min Allah hatta yanqati ash-shukr min al-abd, kari ba zai yanke ba, karuwa da cigaba ba zai yanke ba har sai godiyan da bawa yake ma Allah ya yanke. Daga ranar da ka daina godiya ka ce kai yau ka zama gutsuru, to daga wannan ranar ni'imar ta yanke. Sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda. Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yana cewa al-khairu alladhi la sharra fihi al-'afiyatu ma'a ash-shukr, yace alherin da ba sharri a cikin sa. Kasan da yau akwai alheri amma kuma sharri ya biyo baya ko, to alherin da ba sharri a cikin sa shine al-'afiyatu ma'a ash-shukr, shine a samu mutum ya zauna lafiya sannan ya ta godiya, ka samu kwanciyar hankali da natsuwa kuma kana godewa Allah akan wannan ni'imar da Allah ya maka. Makam min mun'imi alaihi ghayr shakir, mutum nawa ne Allah ya masa ni'ima amma ba sa godewa Allah. Haka nan Yunus bin Ubayd daya daga cikin magabata yana cewa wani mutum ne ya zo yana kukan kuncin rayuwa, talauci ya yi yawa, ana fama da yunwa, ana cikin buhariya ko talauci ya yi mutane yanzu ana fama da fatara, yana ta complain. Sai Yunus bin Ubayd ɗaya daga cikin salafun salih ne yake cewa ayasuruka bi basari ka hada 100,000 dirham, yace da za a tsokala idan kai tsiyaye a baka 100,000 dirham, a baka dirhami 100,000, ka yarda a tsiyaye idan ka a baka dirhami 100,000, ka yarda? Kala rasulullah ya ce a ina ya za a tsokala min ido, ko nawa za a bani, ai kuma a bani da ido na. Kala fa bi yadika 100,000, to da za a yanke hannunka a baka dirhami 100,000 fa. Kala la ya ce a bi rijlika 100,000, to a yanke kafanka a baka dirhami 100,000, ka yarda? Ya ce a ya dinga tuna mashi ni'imomin da Allah ya mashi, sai ya ce mashi ara indaka mikinil quluf wa anta tashku al haja, yace kaji mutumin da ga gabobin shi na miliyoyin daloli amma wai yana kukan wai yana fama da talauci wai yana fama da yunwa wai fatarata ce shi ayyuka sai da kake ga ido kake ganin inda zaka makawo shi ya zai kana ta complain yunwa 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 to makawo shi yake rayu burbushi ina yake zuwa ya samu abin da zai ci kuturu ya yake rayuwar shi mara lafiya marili da ke kusa daki shi da za a bashi da yunwa amma lafiya ta samu ya zai ba zai zabi lafiyar ba sai malamai suka yi bayani akan lalan ni'ima da kuma alkhairanta to kuma malamai sun ce daga cikin fa'idojin godiyan Allah akwai fa'idoji masu yawa daga cikin fa'idojin yana daga cikin kammalan imani da kuma kyawun musulunci musulmi ya zama mai godiyan Allah saboda godiyan Allah shine rabin imani haƙuri kuma shine ɗaya cikin rabin da karan karanta rabin imanin to kai a tsara babba sannan abu na biyu shi godiyan Allah sababun min asbabi hifzi ni'mati fil mazi sababi ne daga cikin abin da ke kawo ƙarin ni'ima yake tsare ni'ima idan ta samu kai ma a samu ƙari sannan kuma ba da baki kawai ake yi ba ana yi da dukkan sabobi sannan kuma mai godiyan Allah yana samun yardan Ubangiji da son Ubangiji Allah ya so shi sannan kuma duk mai godiyan Allah zai zama mutane ma suna son shi suna ƙaunar shi sannan kuma godiyan Allah alama ce ta nuna cewa kai mutumin kirki ne mai mutunci wanda ya san abin da yake domin mutunci ɗabi'an wane ne mutanen banza ne a ce wannan mutumin duk abin da aka fi baya godewa to wallantana a ce ba ka gode ma Allah ba ma mutane ba to ƴan uwa musulmi da waɗannan ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zan tuna mana waɗansu abubuwa da suka faru a wannan fatamu da kuma irin halin da muka samu kanmu a ciki duk da yake saura ɗan mintuna na ba su kai goma ba misali a wannan ƙasa mun tsinci kanmu mun rayu a 'yan kwanakin bayan ɗan da suka wuce idanuwa suna fara da hawaye wuyaye suna zubar da jina ne rayuka suna tafiya banza hajar mutuncin ma mutuncin mazan mu da matan mu ya zube sawa'un ko a inda ake karkashe mutanen baji ba gani ba dare ba rana ko mu da ba mu ba yin shi ake yi a nan wurin ba amma aka kirkiro mana shi cikin siya da yaji a kan hanyoyin mu checkpoint checkpoint da suke hanyoyin mu da mutuncin kada kiman ka a wulakanta ka to zarta ka gidajen mu ba mu tsira ba a shigo har gidajen mutane ana bincike su ana neman makamai bayan an san inda makaman nan suke masallatan mu da tarurruka irin wannan ba a shiga su da ni sai ɗan agaji sun yi aiki ga shukur kai ɗan agaji Allah ya saka masa da alheri ɗan agaji su ne ɗan aljanna na farko insha Allah saboda su suka tsari bala'i wai suna lalaba mutane ne ba in akwai mai bambu ne ya tashi da su sun hakura sun gada rayuwarsu saboda mutane sauran mutane su kuma ta su zauna lafiya haka yan agari su ke sakar fara da rayuwarsu a wannan lokaci ko ba ka ba dukkan da za a shiga kana cikin tsada gozu lo idan aka hada sai da mutane suna balle kofar motar haya ko suna direwa suna kama hanya su koma gefe suna tafiya a kan hanya irin wannan halin shi mun kasance a baya amma bibiyan da muke ciki masallaci kuma yanzu an dena sa kakara mana abin da ke kakara wannan na jin kowa kuma makami kowa fi yanzu abu bude hankalin yanzu kowa yana kwance kowa yana nutse surutun ma da muke yi na cewa ana kidnapping ana kashe mutane a zamfara da Sokoto da abin nan tabbas ana yi Allah ya yi mana da haya amma da aka samu sauƙin wancan ne muka iya gane cewa ne yanzu ana wannan amma dama din ai ana yi irin wanda aka yi yanzu din wanda aka yi a baya inda ake kidnapping da kashe mutane an yi wanda ya fi shi inda can ya laba yanzu ne sai hankalin ya tafi dawowa na duk waɗannan halin mun kasance a ciki amma ɗan uwa musulmi an samu wasu daga cikin waɗannan nassoci da makaranta ba su masu tasiri ba ko dai da Allah ba su san su bane yasa suke ta butulci ga Allah kuma ake kan yi ko kuma me ko kuma la'alla an sani amma dai kawai musiba ce wala in ka fato ina azabi na shiri ake fatan mana kuma Allah madaukin saki ba zai yi zaman Allah da zamu shiga da godiyan Allah. Allah ya fara shi mun koma ta bangaren abin da ya shafi abincin da mutane suke ta kokawa yau abinci yayi tsada abinci yayi tsada kar mu manta babban sana'an da aka tada a cikin Najeriya shine noma ko to noman nan sai da ya kai ma ana sai da taki 10,010 kana kuma sai da masara 3,500 har manomi zai noma masaran shi yana neman wanda zai sai masaran bai samu ba me yasa saboda duk kasan da ta ga abincin da ta tara don fuskantar kalubalen yunwa da zai same ta kaga ta tara shi yayi yawa yanzu yana neman ya lalace ba shi ta noma wani wanda za ta ije sabo to bari ta fitar da wanda yake son ya lalace ko ya lalace ba to ina za ta kai shi Najeriya sai a loda mana shi sai a kawo mana shi mu kuma da Allah madaukakin sarki ya bamu kasan da za mu noma har mu ciyar da su waɗancan wanda duk wani abu wanda ka sani wanda Allah madaukakin sarki ya a Najeriya sai ka ga namu na musamman kasan mu ta musamman shi shuke-shuke da ake na musamman tsare-tsaren da muke da su na musamman duk wani abu da Allah ya nihimta mu ɗan Najeriya Allah ya kan mana goma da goma ne sai dangata mutanen ma na musamman ne to amma sai muka koma wai wancan rayuwar kankancin muke so wai mu ɗan Najeriya da zamu je ci da Afirka Afirka gaba da wai mun gwammace mu ci gaba da ne cewa ba ma kera allura allura wannan na ɗinki ba ma allurar ɗinkin hannu ba na keke ba ba ma kerawa pencil da yara za su yi rubutu da shi ba mu yi a Najeriya amma kuma kasar da Allah ya bamu da ruwan da Allah yake so kuma zamunan da Allah ya bamu irin alherin da Allah ya bamu wani wurin ma ko ba a saka ki da masara za ta yi amma duk mu daina mu ci gaba da ne a ci gaba da siyo abinci ana kawowa mu ci gaba da mutuwa muna lalacewa har a waye gari ba mu da wani katako ba mu ci gaba idan muka koma bangaren abin da ya shafi cin hanci da rashawa da wadata da fashaka da dukiyar al'umma duk wanda ya samu dama yakan ɗauki kanshi kamar wani mutum ne na daban na musamman akan sauran talakawa wanda yake tsatse jinin su yana shan jinin nasu dukiyanka da za a gyara hanyoyi ne ko za a gyara asibiti ko za a gyara makarantu ya yi musu karatu su ne wani mutum fara daya ya ce karkatawa ya ije da shi da ƴaƴan shi da jikokin da kwanan shi za su ci kuma ina ma da a ce na ijewa a Najeriya ne sai ya kwashe ya mutu zawa kudin da shi kan shi idan yana bukata ba za a iya kawo mashi da abunsa ba suna ne na shi sai dai ya rika labari yana da kamfani ko kaza yana da kaza amma da za a ce a dawo da kudin Najeriya za su dawo ba har abada sun tafi kenan sai dai in yana bukata wani ya rasu ƴaƴan shi da dukiya can 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 a ƙasashen waje in suna bukata sai dai su je su kwana da kwanaki su wata da watanni su claimin waɗansu kuɗaɗe shi kenan a ba su dawo su shigar da su amma ba su ce za su iya dawo da kuɗin abinsu su suka ganin abinsu ba duk dukiyar gwamnati ne dukiya na ne da haka aka kwashe to su waɗancan azzaluman da aka kwashe dukiyar nan suna ihu suna kururuwa kai kuma talakin da aka kwashe maka dukiyar sun mai da kai wawa suna saka kana mai kana fiya su kokawa sun ba suke cin mutanzan su lokacin da suke cin kai kuma yanzu kai ne mai mai masu kuka kai ne mai ihu a madadinsu sai ka ce lokacin da suka rika tsiban suna cin sun raba da kai duk abin da za su ba ka ko ne suke ba ka layin su ne wa layin guni min juhi ba su ba ka kuɗi ba a kan abin da suka ɗiba muka koma bangaren tattalin arziki kuma mun san da kasar ta lalace mun san duk irin waɗansu abubuwa wanda muke da su a baya wanda ya kamata a ce an ci gaba ne ya kamata a ce Najeriya ta zama ita ce take producing duk wani abu da za a amfani da shi a Afirka amma me ya faru yaya muka kasance ba ma tsina na komai duk abubuwan da ba aka sani a dadin ba su sai da aka koma babu wutar lantarki a kamfanoni za su yi aiki da gangan a cikin kallon da suke na saboda ba a kaunan mu amma a inda su waɗanda suke gwamnatin a baya suke a kwatar lantarki kamfanoni suka tsaka shi daga Kaduna da Kano suka koma a Lagos wannan suka koma Ghana suka bar mu haka nan a kan kamfani guda sai wanda za ka samu dubun dubatan mutane ne suke aiki a ciki suna cin abinci da su da iyalan su ka ga miliyoyin mutane kenan ko an rike su kaje irin industrial area Kano, kafin masana'antu da wuraren da ake da su, wanda a da wannan kamfani na da mutum dubu kaza, wannan na dubu kaza, wannan na dubu kaza, ba dole ke tana ya yawa ba, ba dole ta'addanci ya yawa ba, wanda ya sami wata kungiya ta ta'addanci ba zai fita ba, in ya samu abin da zai fi, in bai da imani da ƙarfi. Da haka aka lalata ƙasa, wannan bawan Allah Allah ya kawo shi, wannan gwamnatin Allah ya kawo shi suna ƙoƙarin gyara mana wannan matsalolin. Bayyuwa a ji ciwo, in an zo an ci ciwon a ce za a ji sanyi a wurin. Me za a ji? Za a ji raɗaɗi, za a ji azaba, za a sha wuya kafin ciwon ya warke. Ana wankewa ne ma yana ne, yana jini, yana raɗaɗi, yana azaba. Amma muna ciki ku, ƴan uwa musulmi, duba ku gani. Yarabawa, mutanen kudu sun yi ittifaki cewa shugaban ƙasar nan da muke da shi shine zai masa adalci. Sun dungumi musulmin su da annan su sun ce sun shi. Su suka zo suka bada gudunma, suka bada goyon baya, aka zo aka yi aka haɗa kai. Sannan waɗanda suke ganin cewa sai su kiyaye ta tafi ta basu, a yi ba su, za fa a yi mulki nan ba su, su ma suka je su ma sun me, su ma sun bi a arewacin Najeriya. Ake tafiya a haka. Suna nan suna ba su goyon baya da abin nan kuma alkhairai masu yawa kullum suna nan suna rabauta da shi. Mu kuma da muke mu ne namu ne, mu kuma ya kamata mu fili kowa mora da godewa da jin daɗi, mu kuma muka fuka kowa butulci, mu muke zage shi, mu muke aibanta shi. Wallahi ko a Facebook aka yi wani bayani a kan shugaban ƙasa, in ka duba waɗanda za ka suna yawan yaban alheri sai su samu yarwa suka fiye ban shi. Mu mutanen mu fa da yawa da cikin sai ga Muhammad ko Ibrahim ko wani yana zagi yana aibantawa. Ku duba ku gani da aka zo zaben nan suka ce to a ba su abu, aka ce a ba su mataimakin shugaban ƙasa. Har yau ka taba jin wanda yake zagin Osiban Jo a cikin su? Har yau ka samu wanda yake an tashi yana cewa mutumin banza ne zai da amfani? An samu? Mu ba. Kiri kasan nan yadda take yanzu da wuya a ce za a yi wani mulki kan da bai katsalantar ba a cikin lamarin mulkin, bai ta kuma taka muhimmin rawa a ciki ba. Nan shi kun ga kusho ne ma lokacin da aka ce kuma da mataimakin shi ba sai suka je suka da musulmin su dawa da arnon su suka ittifaki shi, suka ittifaki shi suke so a bari da musulmin su da sun fi shekara 30 ba su da sana'a sai ne sai siyasa, amma suka ce sun haƙura a bari shi. Ba zai bayar musu bukatunsu ba, ba zai musu abin da suke so ba, da musulmin su da arnon su zai kare musu interest ɗin su. Yanzu kan dole a yi da ita a cikin gwamnatin, dole ta taka rawa ko dun barazanar da take yi. Dun ma Allah ya sa ta sami shugaban ƙasan ba kan wallahi ba ne, ba wanda za a firgita ba ne ya firgita. Irin abubuwan da aka dinga yi ɗan kwanakin nan na harzuka na ƙoƙarin ya mutsa ƙasan, me kake tsammani? To ita kan ɗin nan ba ta fa samu daman yin wannan tasirin a cikin siyasar Najeriya ba, sai ta haɗa kansu sai da suka zama mai suna magana da murya ɗaya. Duk wani babba a cikin kiristocin bakinsu ɗaya, wanda ya nuna cewa bai ji daɗin abin da aka yi ba, ƙarya yake suna tare yana kuma goya musu baya, suka sami irin wannan kinama da a cikin mu musulmi mu muke cikin wannan haɗin kan. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض كافرين ساشن سي ما سكت فقط ساشيني تو انكوب قيبا انكوب قيبا وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة لا تفعلوا أبن قصاد فساد يبقى وجوا أغني أبن دزائن الهيري في أشي بحارزي مسلم في نيجيريا بحارزي مسلم أنا مسأل كشأي كشي أنا مسشاكر نعزكي mutamen da aka raba aka ba su suna cikin yawa ba a nuna son kai ba, amma duk da aka tsara ta za a musulunta da Najeriya dan siyasa su da burin su da madafan su cikin ma mu ko cikin mu za a samu waɗanda mawadatan mu ba su daga cikin malaman mu ba su daga cikin masu mulki mu da masu sarautar mu da wasu ne suna zagin namu wanda shi ke kan kuma kowa da kuma ya imani da wannan bawan Allah mai son mu ne mai kaunan mu ne mai fatan alheri ne gare mu. Saboda haka ƴan uwa musulmi lokaci ya yi don tsaya nan wani ma cewa ya yi da tashin farashin abinci goma tashin ba wai da tashin dala sai da tashin dala goma tashin ba saboda rashin imani da rashin tsoron Allah da rashin kunya da rashin ta'ido dan ya mai da mutane wawaye Allah shi kyauta bari mu tsaya nan gurin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren mu Allah ya yafe mana kuma in kun da ya ji to ya kamata ka dandiki ya tsira Allah ya mana muwafaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته